Sashin Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen radio VOA Africa akan mita 102.5 da radio amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da Dalal FM. Kuna ma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Adadin waɗanda suka mutu a hadarin jirgin ruwan ƴan yawon bude idon nan wanda ya auku daura da tsibirin shakatawar nan na Phuket da ke kudancin Thailand ya karu zuwa 41, kuma jami'ai sun ce gwadayen iyo da sauran masu kai dauki na ta kokarin neman mutane 15, kuma an yi jinyar mutane akalla 12 a asibiti. Jirgin ruwan da ke dauke da mutane 105 ciki har da ƴan yawon bude ido 93 da ma'aikatan jirgin 11 da kuma wani jagora, lokacin da wata igiyar ruwa mai tsawon kimanin mita 5 ta tsuntsire da shi ne suka, ko kuma captain din jirgin ya ce baraguzai sun toshe bakin bututun zuko ruwa daga cikin jirgin, wanda hakan ya sa jirgin ya karkace daga bisani kuma har ya tuntsire baki daya. Akasarin waɗanda ke cikin jirgin ƴan China ne, shugaban China Xi Jinping ya yi kira ga ma'aikatar harkokin wajen Thailand da kuma jami'an diplomasiyyar ƙasar China da ke Thailand da su ci gaba da ƙoƙarin neman mutanen. An fara ruwan sama arewacin Thailand, inda yaran nan guda 12 da kocinsu na ƙwallon ƙafa suka makale cikin wani matsatsen kogo mai zurfin gaske wanda ke kuma kunshe da ruwa. Wannan al'amarin na iya tilasta masu ayyukan ceton da su ƙara ƙaimi ganin yadda ƙoƙarin ceto matasan ke da tattare da matsaloli. A halin da ake ciki kuma, iskar shaka ta oxygen da ke cikin kogon ta ragu, wanda hakan ka iya ƙara galabaitar da matasan waɗanda suka fuskanci ƙarancin abinci da ruwan sha yayin da suka ɓace tun daga ranar 21 ko kuma 23 ga watan jiya zuwa ranar Litinin da ta gabata, lokacin da aka gano su cikin wani kogo mai nisan kilomita 10 da ke can ƙarƙashin ƙasa a arewacin Thailand. Ruwan da ke cikin kogon ya yi matuƙar raguwa saboda zuƙo shi waje da aka yi ta yi ana kwana da kwanaki. To amma sun ce muddin aka yi ruwan sama sosai, wannan zai zama kamar ba a yi ba. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausar Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Mutane sama da 15 aka kashe, wasu kuma sama da 24 aka raunata a wasu hare-hare biyu da aka kai jiya Asabar a rukunin ginin da ke kunshe da ma'aikatar cikin gida da ma'aikatar tsaro da ke Mogadishu babban birnin kasar Somalia, a cewar shaidu. Hari na farko ya auku ne lokacin da wasu 'yan bindiga suka tayar da wasu manyan bama-bamai a mashigar ma'aikatar ta cikin gida kafin wasu mayaka uku suka afka ciki. An ga hayaki yana ta tashi a wurin. Shaidu sun ce jami'an tsaro sun kaddamar da hare-haren taka mayakan birki, inda suka kwashe sa'a guda suna ta musayar wuta da mayakan kafin suka yi nasarar shawo kan mayakar, wato mamayar da aka yi, suka kuma kashe mayakan guda uku. Shaidu sun ce daga cikin waɗanda aka kashe ɗin harin na farko har da wato manyan ma'aikatan gwamnati. Mutane akalla 49 ne suka mutu, yayin da kuma har yanzu ba a san inda wasu 47 suke ba, tun daga jiya Asabar a kudu maso yammacin Japan bayan gocewar laka wadda ta biyo bayan ruwan sama kamar da bakin ƙwarya, a cewar kafar labaran gwamnatin Japan NHK. Kafar labaran ta ce mutane sama da 1.5 miliyan sun tsere daga muhallansu. Hukumar kwana-kwana da yaƙi da sauran bala'o'i ta Japan ta ce an kuma shawarci ƙarin mutane sama da miliyan 3 da su ƙaurace ma muhallan nasu yayin da ake ci gaba da kwararar ruwa a yankunan yammaci da kuma tsakiyar Japan cibiyar nazarin yanayi ta Japan ta yi gargadin yiwuwar a samu wani ruwan sama kuma da gaske mai yawa da kuma gocewar laka da kuma fashewar wato koguna da hakan kan zai iya haddasa matsaloli da dama. Yan tawayen Taliban da ke Afghanistan sun kai hare-hare a wurare da dama a lardin kudu maso gabashin kasar mai fama da rigingimu inda suka yi kace-kace da wata headquarter gunduma mai muhimmanci ga kasar da ma yankin ga baki daya ciki har da komandan yan sandan wato Afghanistan na yankin da aka kashe cikin mutanen da aka kashe a wajen.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirin sa na zabe ko nadi.
Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi. Da ni naku Nasura da Ma'alika zan gabatar da rikon kwariyar mai gabatar da shirin Ladan Ibrahim Ayawa. A wannan mako zamu duba bullar bangare a jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya da waɗanda suka ce basu gamsu da zaben shugabannin jam'iyyar ba suka kafa. APC ta ce zargin sa yin katin rajistar zaben Ikiti don bawa APC nasara a zaben makon gobe ba shi da tushe. Mu dai mun hada kai chip duk wanda Allah ya bawa nasara a zaben fidda gwani na zaben gwamna APC mun amince. In ji wakilan masu son takarar gwamna a jihar Gombe da kusan tafi kowace jiha yawan masu son takarar. Waɗannan za su zo muka cikin shirin da yardar Allah. Kimanin mako biyu bayan babban taron jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya, yanda aka zaɓi Adams Oshimole ba hamayya, waɗanda ba su gamsu da zaɓen ba, tun ma daga matakan jihohi sun ɓalle da kafa ɓangare a jam'iyyar mai suna RAPC. Buba Galadima ya zama sabon shugaban ɓangaren.
Ko ana so ko ba a so don wannan jam'iyya ba ta mutum ɗaya ba ce, ta al'ummar Najeriya ne. Ai mu muka ce mu ne halattattun shugabannin APC ba su ba. Don su ba a zaɓe su bisa halarci ba, ‘yan agole ne su, mu ne halattattun ‘ya’yan jam’iya, mu aka sani idan suna da wata magana da ba su yadda da mu ba su tafi kotu ma same su a can mu tabbatar musu mu ne ‘ya’yan halal.
Injiniya Abubakar Galadima faɗa mana yanzu menene za ku sa a gaba tun da kun kafa sabuwar APC?
Mun kafa sabuwar APC abin da za mu sa a gaba shine tabbatar da gaskiya da adalci.
Gaskiya da adalci nan ya shafi shin za ku tsaida wasu sabbin 'yan takara ne saboda ita Adams Oshimole?
A rushe take a gunmu. In ku suka ce dole sai su ne to za su tafi su kadai, za su gani a ƙwaryarsu.
Akwai sauran manyan 'yan jam'iyya da suka hada da Bukavu Baraje 'yan sabuwar PDP waɗanda suka zo suka yi taro da ku. Ya sauran mutanen da ba mu gani ba.
Duk suna nan, inda ka san cewa suna group ɗaya da su kawo baraje to su ma 'ya'yan wannan tafiyar ne. Kuma mu muke da majority a ƙasar nan.
Me za ka ce kan zaben 2019 da wannan sabuwar tafiyar taku?
Zaben 2019 ba mai samun nasara sai adali, sai mai kamanta gaskiya, sai mai biyan waɗanda suka yi masa wahala.
Wato ma'ana kamar habaici kai wa shugaba Buhari?
Oh, mutum baya magana sai da wani. Ai duk wanda ya zagin kasuwa. Da wanda aka zaga, da wanda ya maganar, duk ya sa duk sun san junansu.
Dama ai ba a rasa irin wannan tuntuɓe a siyasar Najeriya. Tun daga bayan zaben 2015 ma an yi 'yan sabuwar PDP ƙarƙashin Kawu Baraje, da hakan ya buɗa wa gwamnoni biyar na PDP suka koma APC. Shin ko tarihi ne zai maimaita kansa? To yanzu kuma bari mu nufi Ikiti. Kamar yadda muka kawo muku zargin gwamnan Ikiti Ayo Fayoshe a makon jiya na yunkurin sai ya kace rajistar mutane a Ikiti don ba wa APC nasara, sakataren APC Maima Labuni ya ce sam ba kamshin gaskiya a zargin.
Ni in ka bar ni wannan zargi zan ce yana tuna baya ne, domin shi ya san yadda ya hau mulkin. A wancan lokacin ai sun san me suka yi da sojoji, kuma su suka san me suka yi da hukumar zaɓe na wancan lokacin. Kuma shi ya san me aka yi ya zama gwamna a jihar Ikiti. Maybe wannan idan mutum aka ce wai ya ci wake ya kwanta zai iya yin mafarki yana gindin randa. To shi ya san menene PDP ta yi a lokacin shugaba Jonathan aka ɗora shi kan karagar mulki, shi ya san ba zaɓe ya ci ba. Shi ya san an yi amfani da sojoji, an yi amfani da hukumar zabe, an yi amfani da SSS, an yi amfani da ƴan sanda, an yi amfani da kuɗi an sai katunan mutane, an yi amfani da ƙarfi an hana mutane su fita su kada kuriyarsu. To, idan mutum yana irin wannan tunani, to dole ne ka ce yana tuna baya ne, yana ga kamar abin da suka yi ne za a musu. Abin da kuma bai sani ba shi ne jam'iyyar APC ba ta tursasa kowa. Jam'iyyar APC a ƙarƙashin shugaba Muhammadu Buhari abin da kullum yake cewa shi ne shi bai yarda a yi amfani da jami'an tsaro ko kuma hukumar zaɓe domin a yi aringizon kuri'a ba. A bar kowane ɗan Najeriya mutuncinsa, katinsa, katinsa ta yi masa amfani ya zaɓi shugaban da yake so. Idan tursasa za mu yi za mu faɗi a Bayelsa ne? Idan tursasa za a yi za mu faɗi a bayan election ɗin da aka yi a Osun na senator? Idan to zan baka misalai da dama wanda ba wani maganan tursasa. Magana ce ta ka bar mutane su zaɓi ra'ayinsu. Mutanen Ikiti ba sa so su zama saniyan ware, suna so su shiga cikin ƴan uwansu ƴan Najeriya su zama tutar jiharsu daidai take da tutan da take mulkin Najeriya, shine tutar jam'iyyar APC. To wannan al'ummar jihar Ikiti su suka yanke shawaransu, su suka ga daman haka tunda yanzu ba wani soja da zai je nuna musu ƙarfi ko ɗan sanda da zai nuna musu ƙarfi ko SSS da zai nuna musu ƙarfi ko kuma hukumar zaɓe da zai toya musu kuri'a ya ai musu a ringizo. To kaga babu wannan duka. Wannan abubuwa kamar da nake faɗa duk sun zama tarihi. Saboda haka shi maganan da yake yi yana tuna baya ne kamar da nace.
Wato dai babu maganar wannan ko ana sayen katunan zabe, ba ku taɓa wani yunkuri mai kama da haka ba?
Babu, ba magana. Ai na gaya maka, ba ma sayen katin zaben, me za mu yi da shi? Sannan kuma katin zaben da sunan wa? Shi ya manta ma akwai card reader. Maganan nan da yake fa akwai card reader, na'urar tantance katin zaben. To kuma in ka saya me za ka yi da shi? Wasu suwa za ka bai? Su da suke da katin ina za su? A ina za ka kawo mutanen da za su yi zaben? Subhanallahi, duka ka san mutum yana magana mai fadawawa ne, mai jibawawa ba ne. Mutanen Najeriya suna da hankalinsu, suna ganin me hukumar zaɓe take yanzu. Hukumar zaɓe ba irin na da na PDP ba ne, wanda suka san abubuwa da suke yi da jami'an tsaro da hukumar zaɓe su haɗa ƙarfi su hana talakawa yancinsu. Wannan ba irin zamanin ba ne, wannan duka ya wuce.
Wato a ƙarshen an duba Alhaji Mai Malabu ne, ita wannan jihar Ikiti ita kaɗai ce ma a yankin kudu maso yamma da take ƙarƙashin jam'iyyar adawa ta PDP, tunda an karɓe jihar Ondo da take ƙarƙashin wata jam'iyyar daban, yanzu ta koma ƙarƙashin jam'iyyar APC. Shi Ayo Fayo shi ya lashe takobin cewa jihar nan ta Ikiti sai ta ci gaba da zama ƙarƙashin jam'iyyar PDP.
Ita wannan ai ba huruminsa ba ne, domin duk abin da aka ce zaɓe za a yi ya wuce hurumin mutum guda ya ce wannan jiha ba za ta fita daga ƙarƙashin jam'iyya kaza ba. Saboda su al'ummar jihar su mutane ne masu hankali, su suka san meye zai cece su, menene mafitansu. Su za su zaɓa kansu mafita, ba wai shi a matsayinsa na gwamna mai tafiya shi ne zai zaɓa ma al'umman Ikiti abinda zai zo daidai da abinda suke so ba. Dole ne ita shi ne demokradiyya zaɓe ne, mutane suke fita su kaɗa kuri'unsu su zaɓi shugaban da suke so. Idan mutum ɗaya zai fito ya ce jihar nan kaza ne ya zauna, to me yasa za a yi zaɓen? Wannan ba zai ci albasa da bakin, ba zai ci musu albasa ba. Mutanen Ikiti ba zai tare bakinsu ya ci musu albasa ba. Su suka san me za su yi, su suka san wa za su zaɓa. Wannan ya wuce ƙarfin huruminsa.
Wato dai a taƙaice kawai, kowa ta sa tafi shi
ƙwarai da gaske.
Zadi akara tsakanin Kayode Fayemi na APC da Kolapo Olusola na PDP da sauran ƴan takara a zaben da sai mu ce Allah ya nuna mana ranar kuma ya bawa mai rabo sa'a. Wakilan masu neman tikitin takarar gwamna a APC a jihar Gombe sun zauna da madugun jam'iyyar na jihar Sanata Danjuma Goje a Abuja, inda suka yanke hukuncin janyewa su mara wa mutumin da duk Allah ya bawa nasara baya a zaben fidda gwani. Wannan dai kamar rigakafi ne ga al'adar angulu da kan zabo ga waɗanda ba su gamsu ba, da hakan ya zama al'ada a jihar. Ga jagoran wakilan Siddi Buba.
Ma'ana muna wakiltan kowane gida, kuma muna ba da haɗin kai ga jam'iyyar APC. Wanda in Allah ya kai mu lokacin primary, to duk mutumin da Allah ya ba wannan ticket din, to dukan mu za mu taru mu goyi bayansa domin mu kafa jam'iyyar APC ta kafa gwamnati a Gombe State.
Siddiku, zaka lissafa mana gidajen nan da kace guda tara ne ko goma?
Guda tara ne, bismillah. Kaga na daya akwai gidan Faruk Ba Musa, akwai gidan Dan Barde, akwai gidan Inuwa Yaya, akwai gidan Sarkin Fulanin Gombe, akwai gidan Mai Lantarki, akwai gidan Sa'idu Algali, akwai gidan da suki Jalo Waziri, akwai gidan Barisa Idris Umar, akwai gidan Habu Mazu. Wannan su ne gidaje guda tara gaba daya. Duk ranan da kaji mutane sun nemi nasara, to sai sun hada kansu. In ba su hada kansu ba, ai ba sa tare da nasara. Nasara dama sai ka hada kanka, kuma sai ka tabbatar da cewa Allah shi yake bada mulki. Burin mu yanzu, duk wanda Allah ya sa aka fitar a jam'iyyar APC a primary, to mu hada kanmu mu taru wuri daya mu yi shi, mu kafa jam'iyyar APC a Gombe State.
Sidiya, ko wani abu da yake damun yan siyasa musamman ma arewacin Najeriya shine angulu da kan zabo, wato antipati kenan. An sha samun irin wannan, in wani aka yi masa abin da ba daidai ba sai ya dau wannan matakin. Shin me zaka ce kan irin wannan al'adar?
Wancan karon ma 2015 su suka shutar da mu, muka rasa gwamnati. Saboda haka wannan babu dalilin da zamu yadda da irin wannan abubuwan. Ba zamu yadda ba, domin har towa zamu fita mu wara da mutanen kai mu nuna musu cewa no more antipati. Duk mutumin da Allah ya ba a jam'iyyar APC shi zamu yi.
Mu koma gaba ɗaya kan jam'iyyar ita APC kanta. In an kula, PDP ta yi shekara mulki shekara 16 kafin a kada ita a Najeriya. Kana gani APC anya za ta iya waɗannan shekaru kafin ta koma gefe ita ma ta ba wata?
Za ta yi da yardan Allah. In Allah ya yarda, har ma mu yi fiye da haka. Insha Allahu Rabbi.
Siddiku, ba ka yi wani bayanin dalilan ka ba wai insha Allah. Misali yanzu ga mutumin da yake zaɓe, me za ka gaya masa wanda zai gane cewa lallai wannan jam'iyyar ita ce za ta iya zartewa da mulki?
To ai mu mun riga mun gamsu Nasiru, mu da muke Northeast, ai mu ga naune. Ai da kowa ya riga ya sani bacci ma ba ma iya yi. Yanzu kuma muna bacci, kowa ya riga ya san da yadda tattalin arzikin ƙasar nan take. Yanzu kowa ya san matakin da tattalin arzikin mu ya kai. Saboda haka mu a wurin mu an ci nasara, kuma nasara muke nema nan gaba ma. Saboda kai ta jam'iyyar APC nan da ita muke kai.
Amma wasu suna cewa ba za su sake yin abin nan da ake kira APC saka ba a zaɓe mai zuwa.
To wannan ya danganci ga ƴan takarkarun da suke da shi ne. Mu dai duk ƴan takarkarun mu da dan Allah za mu tabbatar da mutane ne wanda za su tafi da jama'a, su ne za a tsayar. Dama in ba ɗan takaran da jama'a suke so ba kam, ai kai ma ka san za a iya samun matsala. Amma mu dai NTL a Gombe sai mun tabbatar da cewa mutane ne masu riƙe jama'a, su ne za a tsayar a takarar jam'iyyar APC insha Allah a 2019.
Dama ita siyasa Siddi, ko ko a ce lamuran zaɓe, dole a samu wanda zai kai da kuma wanda zai kayar. Da wannan muke kawo ƙarshen shirin na wannan mako, sai makon gobe insha Allah. A madadin madugun shirin, Ladan Ibrahim Ayawa da mai kula da haɗa sauti Julie Gresham. Naku Nasiru Adamalika yake cewa wassalamu alaikum.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
‘Yan ta'adda masu gwagwarmaya da makamai, kama daga Ansarul Shari'a a Tunisia, Ansarul Din a Libya, a ƙungiyar Jama'atu Ahlus Sunnah da Awatiwal Jihad da aka fi sani da Boko Haram a ƙasashen yankin tafkin Chadi, Al-Shabab a Somalia, har zuwa IS da Al-Qaida a ƙasashen Sahel da Sahara, da makarin wasu ƙungiyoyi da dama na ci gaba da haddasa barazanar tsaro. Ko da yake ire-iren waɗannan ƙungiyoyi na ikirarin jaddada addinin Islama a bisa tafarkin Sunna, amma manyan malaman addinin Islama na nisan ta aikace-aikacen irin waɗannan ƙungiyoyi daga addinin Musuluncin. Ustaz Ibrahim Muhammad Duguri shine shugaban majalisar malamai na babban birnin tarayyar Najeriya.
Farko dai Musulunci addini ne wanda yake na zaman lafiya, kuma farkon al'amari a Musulunci ba cewa ake aje a ɗauki makami kai tsaye ba tare da wasu sharuɗa ko ka'idoji ba. Da muka dubi abin da Allah ya fara yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam wahayinsa shine umarni da yin karatu. Annan ayyuka suka biyo baya. Wato su waɗanda suke riya harkoki ko kuma batu na ainihin kungiyoyi masu alaka da riya wa kansu cewa su sunna ne ko mataimakan sunna da makamantansu. Zaka iske waɗanda suke waɗanda awadin wasu ma kansu basu ma san me addinin ba, balle su san ka'idojin da ake bi a yi tsari. Bari mu ɗauki kungiya guda ta ƙasar Somalia wato Al-Shabaab ɗin nan. Ai jama'ar ƙasar Somali 100% musulmai ne, kuma yaren su ɗaya ne, kuma wannan yaren ba wai ya tsaya a ƙasar su ba. In ka tafi ainihin Djibouti yaren su ɗaya ne, in ka tafi yankin Ogaden a ƙasar ainihin Habasha wato Ethiopia yaren su ɗaya ne, in ka tafi wani yanki na ƙasar Kenya duka wannan yaren ne na ainihin wato Ethiopia wanda kuma kamar na faɗa 100% musulmi ne. To ya aka samu wasu kuma da suke riya cewa su ma musulman ne kuma ƴan garin ne, ƴan ƙasar ne, ƴan kabilan ne, za su dau makamai su rinka yakan waɗanda suke abu guda ne tare da su. Waɗanda suka jaddada addini a zamanin da suka gabata, na farko da tukuna masu ilimi ne, na biyu basu ainihin aiwatar da shari'ar ba, sai da daula ta kafu musulunci ya tashi da yunkurinsa ta yadda duk ƙasa da al'umma an wayar musu da kai akan matsayin shari'a. To amma su ɗin ba kawai zuwa suka fada mutane da yaƙi da makamantansu ba.
A ɓangaren ɗaya kuma shugabanni na kai komo ta hanyar shirya taruka daban-daban don shawo kan matsalar na 'yan ta'adda. A cikin ƙasa da wata ɗaya an yi manyan taruka biyu na ƙasa da ƙasa a nan Abuja. A ɗaya daga cikin irin waɗannan taruka na yake cibus da ministan tsaro na ƙasar Nijar Malam Mutari Kalla.
Wannan taro ya kumshi ce mutanen ƙasashen Sahel da Sahara, kuma taro ne na bakwai da aka saba shiryawa saboda mu tattauna tsakanin ƙasashen mu bisa ga matsaloli na ta'addanci da sauran ayyuka na asha da suke afkuwa a cikin wannan yankin na ƙasashen Afirka.
Ko da gabanin wannan taro sai da aka yi wani taro makamancinsa na manyan hafsoshin rundunonin sojojin nahiyar Afirka tare da haɗin gwiwar rundunar sojin Amurka da ke Afirka wato AFRICOM. Kuma na tambayi babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya Lieutenant General Tukur Buratai ko shin anya irin wannan taruka na da muhimmanci kuwa?
Wato muhimmancin wannan taro shine hada kai duk rundunonin Afirka su zo su tattauna abubuwan da suke damun su musamman ta fannin tsaro. Shine muka hada kai tare da rundunar sojan Amerika mu tattauna abubuwan da suke damun mu.
Anya irin tarukan nan na yin tasiri kuwa? Wannan ita ce tambayar da na yi wa tsohon babban komanda a rundunar sojojin Najeriya Major General Jinadi Bindawa.
Ainihin cibiyar matsalan inda yake ba a addressin nashi ba, magana a zauna kan tebur ko ministers ko chief of defense staff conference menene ko wane ne da zai isa ba a zauna akan tebur a shashayi kawai a tashi shikenan. Dole ya zamana an duba a gani, let's say yanzu a Niger yanda ya zamana ko da yaushe Boko Haram suna waɗanda ke shigowa daga Mali, in ka duba ka gani za ka ga at will suke zuwa su ataki wuraren nan. Menene matsalan kuma su waye ke yin wannan abin?
Hafsa mai ritaya a rundunar sojin Najeriya kuma tsohon gwamnan mulkin soja a jihohin Kano da Benue Kanar Aminu Isa Kwantagora, a ganinsa irin tarukan nan fa ba wai kawai na shan shayi ba ne.
To kaga dai duk taron da ake yi na Lake Chad na G5 na AU akan terrorism yana da amfani, tunda shi ma ɗan sunkurin kullun yana canza salo ne. So irin taron nan shi zai taimaka a san wani sabon salo za a yi, wani sabon mataki, wani sabon salo za a bi sau da wannan bala'in. To irin tarurrukan nan ma ya kamata ne ana yin su sosai. To kaga wannan zai taimaka ma dakarun ƙasashe su zama a shirye.
Amma yallah bai wasu na ganin cewar kaman wannan taron shan shayi ne duk da tarukan da ake ta yi din, amma kuma sai ƙara samun ƙaruwan har-hare ake yi.
Ba yadda ba taron shan shayi ba ne, ka san dabaru din dole ne kullum a kirkiro wasu. Ba abu ne da za a fito bayanai a ce ma jama'a ga abin da ake ciki ba.
Ƙwararre kan sha'anin tsaro Malam Kabiru Adamu ya ɗau lokaci mai tsawo yana nazarin irin waɗannan taruka da ake yi daban-daban.
Irin wannan tarurrukan shi ne su ba masu shugabannin dama don su tattauna da juna. A zahiri in muka diba alƙaluma da ke ƙasa yake da wuya a ce an cimma burin da ake so, ko banza yawan hare-hare da ake kaiwa ya ƙaru. A ɓangare na biyu yawan ƙungiyoyin nan na ta'addanci da ƙungiyoyi masu da tsaurin ra'ayi ya ƙaru, kuma duka wannan za mu iya alaƙanta shi da rashin ingantaccen mulki wanda shine ulmun aba'isan talauci wanda ya katutu da rashin dama ko yanci na walwala wanda ɗan ƙasa suke da fahimtar ba su da shi, wanda kuma bincike ya nuna cewa shi ke ƙara tunzura irin waɗannan ƙungiyoyi da kuma mutane wanda ke da tsaron ra'ayi. To a takaice dai gaskiya wannan tarurrukan ba su da wani tasiri a rage matsalar ta'addanci da yadda Afirka ke fama da shi har dai a yankin Sahel.
To in har tarurrukan na shan shayi ne Malam Kabiru, to menene abin da ya kamata a yi domin a shawo kan waɗannan matsalolin?
A inganta mulki na demokarasiya yadda 'yan ƙasa za su iya bincika kuma su tuntuɓi su shugabannin nasu, yadda idan suka fahimci cewa ba a iya musu buƙatocinsu to za a iya ko canza mulki ko kuma a zaɓi wani shugaban ƙasan daban. In shugabanni suna abubuwan da suka ga dama, babu wata hanya ingantacce wanda za a iya tambayan su 'yan ƙasa sa musu wato nauyi a kansu na cewa dole ne su biya wannan bukatar da aka kage da shi, to za a ga haka zai ci gaba.
Ministan tsaro na kasar Nijar, Mutari Kalla, ya shaida min cewar ba ko tantama ire-iren waɗannan taruka na haifar da ɗama ido.
Nasara mai yawa ake samu don kai ina ganin ɗan Najeriya ne kai. Akwai lokacin da Boko Haram ke ikon ƙasashe yanki na ƙasar Najeriya gaba ɗaya. Akwai lokacin da wata hanya ba ta biyuwa cikin Najeriya. Yau Boko Haram ta zan sai cikin wa'ansu tsibirai na cikin Lakchad da su ne ake kokowa yau. Yau sojojinmu na cikin duka yanki na ƙasashenmu. Babu wani wuri inda Boko Haram ke riƙe da shi illa tsibirai na cikin kogin Lak inda muke ciki yanzu muna yaƙi. Tunda a halin yanzu sojojinmu na ciki suna yaƙi. Bai yiwuwa ne ɗan Najeriya wanda ya san bara, ya san bana, shi mamakin an ci nasara bisa ga Boko Haram.
To sai dai kuma duk da wannan nasara da shugabannin ke ikirarin suna samu a yaki da ta'addanci, a cewar masanin tsaro Air Commander Ahmed Tijjani Babagamawa, idan kana da kyau to ka kara da wanka.
In ka duba yadda ake samun ci gaba, wannan ba zai ce ya isa ba. Dalili ko shi ne ai Hausawa sun ce ko kana da kyau ka kara da wanka. Dole ne mu tashi mu tsaya mu tabbatar cewa waɗannan mutane a duk inda suke an share su, ba a bar su sun ci gaba da irin waɗannan abubuwa suke na ta'adda ba. Da haka dole ne a tashi a tsaya kuma a ci gaba da abubuwan da ake domin a samu nasara akan abubuwan da ake.
Yanzu dai abin jira a gani shine yadda tasirin waɗannan taruka za su kasance a watanni ko ma shekaru masu zuwa. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Muhammad a rasulillahi ba gwani sai Allah, Allah ka taimakin soja ko gidan su ko dadali, ko a bakin daga ko gidan su ko gunyaji. Kun ji gangan soja, soja ban baku na gode kai ban baku iyalan gwamna, na gwamna ga rawa ga yaƙi, soja birgiman hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farinku. Dan hankalin maza ya tashi, zuciyar maza ta ɓaci, ga zuciyar maza ta yi gashi, a ban ruwa a koma yaƙi, gobe za ni bakin bandun wajen da ba a ce musu Allah sosai su bindige ka su barka. Masu cin mutum hanna man ai har ƙashin shi sai sun taune, Allah ba maza kuma sa.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na muryar Amurka, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.